Na'am, mai tambaya yana tambaya kan alfijir. Shin wannan alfijir din tauraro ne ko kuma menene? Shi alfijir haske ne da zaka gani ta gabas. Ta yadda idan ka juya yamma zaka ga babu wannan hasken. Haske zaka ga gabas yafi haske sama da yamma, sama da kudu, sama da arewa, to alfijir yake. To amma idan ka tsaya ka ga gabas dudum kamar kudu, kamar arewa, kamar yamma, to alfijir bai ceto ba. Amma in ka ga hasken gabas yafi na yamma da kudu da arewa, to alfijir yake. Haske ne da zai ceto, shine wakulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Kaga sahabban annabi su kansu lokacin da ayat ta sauka ba su gane me ake nufi. Kuci kusha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, ba su gane me ake nufi ba. Sai mutum ya je nemo bakin zare da farin zare, sai ya ajiye jikin filansa, yana ta ci yana sha, yana ta ci yana sha. Idan baya iya bambance bakin zare da farin zare, yayi ta cinsa da shansa, kaga wannan har gari ma zai waye. Shine annabi ya ce ba yadda kuka dauka haka ayat take nufi ba. Abinda ayat take nufi, sai farin safiya ya bayyana daga bakin duhun dare. Kaga ta gabas ke. Idan aka ga haske ya dan bullo ta bangaren gabas cikin duhun dare, to alfijir yake. To alaikum assalam. Na'am.
Ni ne magana ba, amma waya ta ne take
rinki. Haka. Na'am. Alhaji ya ce liman yana hudu ba, ba shi ya yi magana ba, amma wayarsa ce ta yi ringi. Yaya al'amarin yake? Zai zama daga cikin lagu? To ya danganta. Idan bisa kuskure ne ko mantuwa, wayar ya batta take ringi, wannan ba ko bai a kansa. Saboda Allah baya kama mutum abin da ya bisa mantuwa. Abin da ake so a wannan lokaci ya dauko wayan ya kashe ta, wannan ba zai shiga cikin lagu ba, saboda gyara ne, gyara kuma baya daga cikin lagu, kamar yadda gyara cikin sallah ya halatta ko da baya daga cikin aikin sallah. To haka zalika gyara na yanayi wanda zai iya cutar da mutane a lokacin da suke sauraron kudu ba, shi ma ba zai shiga karkashin lagu ba. Mutum ya kashe ko ya sa a silent kafin ya shiga masallacin Juma'a, sai dai in man cewa yayi, to nan kuma Allah zai masa afuwa. Na'am.
Ana tambaya ta akan maganar nan
Juma'a. Na'am.
Kamar ma'aikatan masallaci da ƴan agajin, za ka suna ta hidima musu.
Na'am.
Su saboda suna ta ƙoƙarin hidima ne a ranar, su ba matsala ko kuma dai su kuma ya kamata a musu nasiha. Dan za ka ga suna ta surutu, suna ta hidima musu, kuma wajen ta masallaci duka in magana ta kama, za ka ga su yi kaza, zai kai kaza, wannan.
Na'am. Yana batu ne dangane da ƴan agaji da zaka ga suna yanayi wanda yake kamar za iya cewa a sake, ko da kuwa liman ya hau minbari. Tabbas za iya kallon yanayin ƴan agaji ta ɓangarori guda biyu. Ɓangare na farko, akwai abin da ba wajibi ba ne, ba tilas ba ne, to a nan mutum sai ya yi wa kansa ƙiyamul laili, kar ya haramta wa kansa falalar Juma'a. Akwai kuma abin da za ka iya cewa na tilas ne, na wajibi ne, misali kula da guraren da ake fakin ɗin ababen hawa, ko kuma tsara su saboda kar ya haifar da cunkoso ko kuma yanayi na sata da sauransu. Kaga wannan abu ne na wajibi wanda shari'a za ta iya ɗaga musu ƙafa a kai. To abin da ba na tilas ba, ba na wajibi ba, kaga ana zirga-zirga, ana kai kawo, ana surutu, to ko shakka babu mutum zai iya rasa falalar Juma'a. To amma akwai abubuwa na wajibi wanda tabbas kai ma in ka kalla za ka fahimci cewa tabbas samun ɗan agaji a wannan gurin yana da muhimmanci. To wannan shari'a za ta ɗaga musu ƙafa, za a musu sassauci. Wai ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ita larura ana kimanta ta gurgudan yadda take. Idan larura ce mai girma, to za a kalle ta a shari'a. Idan kuma ba mai girma bace abu ne simple normal ne, to wannan ba shi da wani kima da zai samu a mahanga ta shari'a. Saboda haka shi karan kansa dan agaji ya sani wannan abun da nake yi shin abu ne na tilas, wajibi ne, ana bukatar sa, to nan an masa afuwa. A'a, ba na tilas bane, ba a bukatar sa, ko da shi ko babu ba matsala. To yawa kansa kiyamul layli ya zauna ya saurari kuduba, kar yayi wani aiki ko magana da zai sa ya rasa falalata sallar juma'a. Na'am. Liman kuma ya fara khutuba, bai isa masallacin juma'a ba, yana dab da isa dai, sai wani ya masa magana bai dai mayar masa ba, amma dai ya daga masa hannu. Shin za a ce yayi lagu? Ba za a ce kai lagu ba, ko da ka masa magana ma ba kai lagu ba, har sai ka isa masallacin nan ne in kai magana kai lagu. Amma yanzu kana hanyar tafiya ne, baka karasa ba, ba za a ce kai lagu ba. Now tabbas da yawa ba su san wannan hukuncin ba. Mutum kawai yana ga idan ya zo yatar da liman yana ta yashi, yana ga ya samu juma'a. Da yawa ba su san wannan ba, cewar in ka rasa ko raka'a ɗaya a juma'a to ka rasa juma'a, in ka tashi raka'a hudu za ka rama. Wannan shi ne zance mafi rinjaye. Da yawa ba su san wannan ba, cewar in ba ka samu raka'a ɗaya ba, raka'a ɗaya kuma ana samun ta ne da riskar ruku'u. Idan ka zo liman ya dago daga ruku'u ta raka'a ta biyu, to in ka tashi raka'a hudu za ka yi. Da yawa ba su sani ba, saboda ba a zuwa gun karatu. Shi yasa yake ga mutum ya tashi, wani ma ta hiyar ya samu, in ya tashi sai ka ga raka'a biyu zai yi, sai ya sallama. To wannan kuma Allah ba zai masa uzuri ba gaskiya, saboda ana karantarwa ko ina yanzu. Idan mutum ya je ibada da jahilci shi ya ga dama, saboda haka ba zai je gaban Allah ya ce Allah wallahi ban sani ba ne, Allah ba zai saurare shi ba. Yanzu wanda yake suke kauyuka, watakil su Allah ya musu sassauci da me da jahilci, ya musu uzuri da jahilci. Amma mutum yana cikin azare, ba da za Allah ya masa sassauci a masa uzuri saboda jahilci. Allahu ta'ala a'lam. Wa alaikumus salam. Ya halatta. Ina ga tayu za mu zo mu karanta nan gaba, ko da ba mu karanta ba za mu yi ishara ƙarshen babin. Ya halatta yin nafila bayan idar da sallar juma'a. Nan ma in lokacin ka iso, ya halatta shi ne wanda muka yi karatu sati biyu bayan ne, ina jin ko. In lokacin ka iso masallaci, liman yana kuduba, to za ka yi raka'a biyu na gaisuwan masallaci shi kenan. Amma haka kawai mutum ya kirkiri wata nafila, liman yana kuduba, wannan lagu ce. Ana samun ta ne daga ruku'u. In bai samu raka'a ƙarshe ba, to bai samu juma'a ba. Okay, kai ma ka ankara. Now? Mbe samu raka ɗaya ba. Cikakkiyar raka. Ma'ana in an yi raka ɗaya, liman ya yi raka ɗaya, yanzu saura masa ɗaya. Ka zo ka riske sauran ɗayan da ta rage wa liman to ka samu juma'a. Ita kuma ana samun ta ne daga ɗagowa daga ruku'u. In liman bai ɗago daga ruku'u ba. Ka zo ka riske liman cikin ruku'u. Sai ka yi ruku'u tare da liman bai ɗago ba. Raka a ƙarshe kenan ta juma'a. To ka samu juma'a. Amma in ka zo liman ya ɗago daga ruku'u na raka'ar ƙarshe, to baka samu juma'a ba. Amin, amin. Yawa wannan sanarwa ne ya ce a sanar kan cewa akwai darasi da muka fara yi, mun fara darasi a masallacin makama. Ga wanda yake da sha'awa, masallacin makama jikin fada wajen primary health care. Mun fara shi ma dai wannan littafin muke karantawa. Littafin Umdatul Ahkam. Ran Lahadi da ta gabata mun fara. Lahadi mai zuwa ma za mu dora, sai dai shi ba zai zama sati-sati ba. In muka yi satin nan wani sati ba za mu yi ba, amma sati mai zuwa za mu yi insha Allah. Wannan ya ce assalamu alaikum, gaisuwa da fatan alkhairi. Da fatan malam ya zo lafiya, Allah mai da malam gida lafiya. Amin. Ina neman addu'ar malam tare da 'yan uwa su sa ni a cikin addu'a. Muna samun matsala da matata, tana yawan tafiya gida, kuma daga wajen mahaifiyarta ake samun matsalar. Duk sanda ta tafi sai sanda mahaifiyar tata ta ga dama ta dawo. Yanzu ma haka tana gida. Shine nake so a sa ni addu'a. Idan zamana da ita alkhairi ne, Allah ya tabbatar ya bata ikon dawowa. Idan ba alkhairi bane, Allah ya canza min da mafi alkhairi. Na gode. Tabbas wannan yana buƙatar addu'a sosai, saboda mutum idan gida ba a saita yake ba, ba shi da nutsuwa. Duk abin da ya mallaka, idan gida akwai matsala, to zaka ganshi ba shi da nutsuwa, kuma zaka ga baya cikin hayyacinsa. Allah ya sanya maka mafita. Wannan mata taka, Allah ya shiryar maka da ita. Mahaifiyar ma Allah ya ganar da ita. Allah ya shiryar da ita. Allah ya dora su kan tafarki na dadai, ya sa su fahimci wannan al'amari na aure da kuma haƙƙin miji da yake kan matarsa, su sauke wannan haƙƙi don su tsira ranar gobe gaban Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya shiryar da ita, ya shiryar maka da ita, ya saita maka ita, ya dora ta kan tafarki, ya sa ta dawo ta ci gaba da maka biyayya. Haƙoƙinka da suke wuyanta ta sauke, ta tsira gaban Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk wani wanda yake da matsala irin taka, shi ma Allah ya warware masa wannan matsalar, ya sanya masa mafita. Akwai daga ƙarshe, akwai malam wakili, ɗaya daga cikin masu halartar wannan majalisi namu, yana da maras lafiya a asibiti, shi ma yana nema gurin 'yan uwa su sanya wannan maras lafiyar nasa cikin addu'a. Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadinsa, Allah ya sa wannan jinyar tasa ta zamanto kafara gare shi. Sauran marasa lafiya na musulmi su ma Allah ya basu lafiya, ya tashi kafadinsu, ya sanya jinyarsu ta zamanto kafara gare su. Masu bukatu a cikinmu na alkhairi, Ubangiji ka biya musu bukatunsu. Waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi, Ubangiji ka yaye musu. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu, Ubangiji ka iyan mana. Ubangiji ka shiryar mana da matanmu, ka shiryar mana da 'ya'yanmu, ka sanya albarka cikin rayuwarmu, ka sanya albarka cikin rayuwar zurriyarmu, ka sanya mu zamanto masu albarka a duk inda muke, ka sanya aminci cikin wannan gari, ka wanzar da aminci cikin wannan gari, ka sanya aminci cikin wannan jiha tamu, ka wanzar da aminci cikin wannan jiha, ya Ubangiji ka dawwamar da aminci cikin wannan ƙasa tamu. Duk waɗanda suke kai kawo don su gusar wa musulmi da amincinsu, Ubangiji ka shiga tsakaninsu da su, ka shiryar da su, Ubangiji ka ganar da su. Idan ba masu shiryuwa ba ne, ka nuna musu ikonka, ka yi yadda ka ga dama da su, ya Ubangiji. Ya Ubangiji, ka ba mu damana, ka sanya albarka cikinta, kuma ka ba mu abinci, ka sanya albarka cikinsa. Ya Ubangiji, kamar yadda ka albarkace mu da abinci, ka dawwamar da wannan albarka har zuwa bakin rayuwarmu gaba ɗaya. Duk wanda ke kai kawo ya kuntata wa bayinka bisa abin da ka yalwata musu, Ubangiji ka shiryar da shi. Duk masu ƙoƙarin ɓoya abinci wanda ka yalwata wa bayinka, Ubangiji ka shiryar da su, Ubangiji ka ganar da su, ka sa su fahimci cewa wannan mugun aiki ne, ka sa su fahimci cewa wannan aiki da suke kai ya saba maka, ya saba wa manzanka, kuntata wa bayinka, alhali kai baka kuntata musu ba. Ya Ubangiji ka ganar da su, ya Ubangiji ka shiryar da su, ya Ubangiji ka sa su gane. Idan ba masu ganewa bane, kai yadda ka ga dama da su, ya Ubangiji. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izza al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين.